Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da Lal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a ko ina ake kamar yadda aka saba a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Shin ta yaya masana tsaro irin su Musa Zubairu ke kallon yaki da Boko Haram ne da gwamnatin Najeriya take cewa ta yi nasara su kuma ƴan Boko Haram suna cewa ba haka ba?
Ai ga yanzu sun koma suna yin abin da ba su taba yi ba. Domin sai su kawo yaran su yi magana da irin ba kamar irin markasa yaran su magana na tausayawa.
To hukumar matakin kole ta sadarwa a Jamhuriyar Nijar ta daura damarar wayar da kan ƴan jarida da mutanen gari game da dokar ƴancin samun bayanai da aka kafa sama da shekaru 5 amma ba kowa ya san akwai ta ba. Haka zalika yau za mu karbi wayoyinku ne don jin ra'ayoyinku game da ta yaya kuke kallon yaki da Boko Haram a Najeriya musamman bayan bullar sabon faifan bidiyon kungiyar na ƴan matan Chibok. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Sauran kimanin watanni uku Amurka za ta yi zaɓen sabon shugaban ƙasa, amma har yanzu dai masu sharhi na cewa kimanin kashi 80 na alamomi na nuni 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, za ta doke abokin karawanta na Republican Donald Trump a babban ɗan kasuwa da ke takara a karo na farko. A yayin da ya rage makonni 6 a yi zaben shugaban ƙasa na ranar 8 ga watan Nuwamba don zabo wanda zai mayewa shugaba Barack Obama idan ya aje mulki a cikin watan Janairu, akwai mahawarori guda uku da aka shirya za a yi tsakanin Clinton da Trump a watannin Satumba da Oktoba wanda za su iya sauya ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a. Amma dai a halin yanzu masu fashin baki sun fi lamunta da Clinton, wacce yanzu haka farin jininta ya fi na Donald Trump da misalin kashi 7 cikin 100 a wurin al'umma Amurka, kamar yadda aka ji a ra'ayin jama'a da aka ɗauko a jihohin ƙasar, musamman jihohi da ake fafatawa sosai a cikin ƙasar, wanda kuma su ne ke tabbatar da wanda zai yi nasara a zaɓukan shugaban ƙasa. Shi ko Donald Trump farin jininsa yana ƙara faɗuwa a cikin gaggawa a makonni 2 da suka gabata a sanadin wasu kalamai marasa daɗi da ya yi game da wasu Amurkawa musulmi iyayen wani soja da aka kashe shi a Iraki shekarar 2004 bayan sun nuna goyon bayansu ga Clinton. Ya kuma ba da shawara da Rasha ta shiga kwamfutan Clinton ta fitar da wasu saƙonni, kuma ya tuhumi shugaba Obama cewa shi ne kafa ƙungiyar mayakan musulunci ta ISIS.
Ƙungiyar ƙasar Zambiya da ke yankin kudancin Afirka ta daɗe tana alfahari da tarihin zaman lafiya da demokuraɗiyya, yanzu ya shiga wani mawuyacin hali bayan da shugaban ƙasar ya sake lashe zaɓe da wasu ƙuri'u 'yan ƙalilan da ake ganin ba su isa lashe zaɓe da su ba. Jam'iyyar adawa ta ƙasar ta ce zaɓen na waccan makon da ya wuce an tafka maguɗi kuma suna shirin shiga kotu. A yau Talata, 'yan sanda sun ba da sanarwar kama wasu 'yan adawa sama da mutane 150 a fadin kasar, wanda suka yi zanga-zanga kuma suka lalata kadarori mallakar jam'iyya mai mulkin kasar. An samu wasu tashe-tashen hankula a yankuna da dama na ƙasa a lokacin yakin neman zaben da aibri zaben na bana tsakanin magoya bayan jam'iyyar kasar guda biyu da mai mulki da kuma ta 'yan adawa, wanda ya janyo hankalin shugaban hukumar zaɓe har ya kwatanta wannan al'amari da ba sabon ba. 'Yan adawa sun yi zargin shugaba Lungu da cin zaɓe da ƙuri'u 'yan ƙalilan da ya kai kaso 50.35, wato ya wuce 'yan adawa da ƙuri'u 13,000, wanda ke nuna cewa nan ya gaza samun abin da zai kai shiga lashe zaben kasar a kewayen farko. Ita kuma jam'iyya mai mulki tana kan bakanta cewa Lungu ya doke abokin karawarsa Haken Hichilema da ba tare da wata shakka ba.
To jama'a, kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka, Washington DC. Hukumomin Birtaniya sun nemi ƙasar Iraki kasar Iran da su bada cikakken bayani game da wani da ake kyauta zaton watakila dan Burtaniya ne kuma dan asalin Iran da ake mai zaton dan likin asirin Burtaniya wanda kuma aka cafke shi a cikin kasar ta Iran. Ko da yake ma'aikatan harkokin wajen Burtaniya bata tabbatar da ko wannan mutumin dan asalin Burtaniya ne ba, amma dai ta fitar da wata sanarwar da take cewar tana neman bayani biyo bayan kama wannan mutum. Wani mai shigar da ƙara a Iran da ake kiran shi Abbas Jafari Dolatabadi ya ce wannan mutum wanda aka kama shi yana da muhimmiyar rawa da yake takawa a fagen tattalin arziki wanda suka shafi Iran. Dolatabadi bai bayyana sunan shi wannan mutumin ba, kadalika kuma bai nuna asalinsa na biyu ba, sai dai ya ce an kama mutumin ne a makon jiya. Zuwa yanzu ba a bayyana dalilin kama wannan mutumin ba, amma dai kama mutumin yana da kama mutane yana yawan karuwa wanda suka fito daga kasashen ketare biyo bayan wata yarjejeniya na nukuliya da kasar Iran ta kulla da sauran kasashen duniya.
To mun kawo muku labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shin ta yaya masana tsaro ke kallon yaki da Boko Haram ne da gwamnati ke cewa tana yin nasara, su kuma ƴan Boko Haram suna karyatawa? To Malam Musa Zubairu, muna magana akan yaki da Boko Haram da gwamnatin Najeriya take ta yi ba ji ba gani, wanda kuma sojojin suke bada bayanin cewa suna cin karfin abun mutanen gari ma suna cewa sun gani tsaro ya samu da makamantan su, kuma ƴan Boko Haram suna cewa ai fa ba a ci karfin mu ba, kawai ana da ita yada farfaganda ne. Shin yaya ku masana tsaro kuke kallon harkar nan ta yaki da Boko Haram da ake musamman bayan fitar wannan sabon faifan bidiyon nasu?
To wato shi da wannan yaki da ma ka san in aka gama bannan rayuwar mutane, aka gama cin zarafin mutane, aka gama bata dukiya, kuma aka fi karfin mutum, to abinda zai koma shine wato ya koma propaganda irin ta fagagen yada labarai, ko su je irin abinda ake kira social media, ko su samu kafafen yada labarai da za su dinga fitar da irin nasu wato irin nasu bayanan, wato abinda Bature yake kira psychological warfare shine yanzu suke so su yi akan mutanen Najeriya da sojojin Najeriya. Don in ka lura ne, Allah ya taimake ni, naga shi wannan faifan bidiyo da suka nuna, ai kaga yanzu sun koma suna yin abin da ba su taba yi ba, domin sai su kawo yaran su yi magana da irin ba kamar irin markasa yaran su yi magana na tausayawa, suna tausayawa ga yaran su samu suna su biyan bukatar. Yanzu abin da ya fi damun ƴan Boko Haram watakila shi ne amana da suka ɗauka ya suya su, ka gane da aka kama waɗansu aka saka su a kurkuku da suke cikin ƙasar nan, suke baki a cikin ƙasar nan. To shi ne ina ganin abin da ya dame su yanzu, suna so a sake su, sun ga kuma ba hanyar da za su bi a sake su. To dole a fara irin wannan yaki na cacen baki, irin wannan yaki wato za a zama tuta ana taɓa wato zukatan mutane, ana taɓa wato alhinin mutane a kan irin waɗannan abubuwa. Da so ina ganin abin da kenan a ƙasa kenan. Su kuma sojojin Najeriya za mu buƙaci cewa su zamanto cewa suna cikin natsuwa. Irin waɗannan abubuwan aka yi dama akan so ne a tunzura ka, so in aka tunzura ka sai ka je ka faɗa kai waɗansu abubuwa da ba su dace ba. So idan sojojin Najeriya suna da tsari yanda suka tsara plan ɗinsu a ƙasa, to su daure su ga cewa ɗan canje-canjen da za su yi kaɗan ne domin su wa waɗannan wato dukkan hanci, ka gane. Amma idan ka lura a fagen dada har gobe har zuwa jibi ana nuna irin yadda ake samun nasara, tunda su yanzu ɗan Boko Haram a Najeriya ƙarfinsu an riga an ci shi, an fara wato ayyukan wato gina ƙasa a wuraren da aka kwace daga wajensu. To dole yanzu su zamanto cewa sun koma suna irin wannan yaki wanda zai taɓa zukatan mutane, wanda zai sa mutane zamanto suna alhini, wanda zai sa iyaye su tunzura. Ai kaga a cikin faifan bidiyon sun ce suna yin magana ne da iyayen waɗannan yaran domin su saka wato ƙaimi ko kuma su saka wato irin wato gwamnati a gaba sai amsa ko musu ƴaƴansu.
To da fatan za a mana abuwa da tangardar layi da yake ɗan rawa kaɗan. Musa Zubairu kenan mai fashin baki akan al'amarin yau da kullum, wanda kuma muna taya kamar tantance kada aka yi na neman kwamishina da za a baka, Allah ya ba da sa'a. Hukumar matakin koli ta sadarwar jamhuriyar Niger ta daura damarar wayar da kan yan jarida da mutanen gari game da dokar yancin samun bayanai da aka kafa sama da shekaru biyar amma ba kowa ya san akwai ta ba. Ga wakilin mutamar.
To wannan kundin ya umshi wa'ansu matakai. Kama na ɗaya shine ya ce wannan labari inci ne a bakon ɗan ƙasa. Na biyu kuma ya tsaida labarin da ake iya ba ɗan ƙasa kuma labarin da ba iya ba shi. Wasu labarai wanda suka shahi sulhu da abin tsaro, jami'an tsaro ba iya wallafa su don saboda abin yana iya kawo cikas a cikin ƙasa. Na uku ya tsaida hanyoyin da ɗan ƙasa zai bi in yana so ya samu wannan labarin. Na hudu ya bada matakan da za a ya kamata ko ina a dauka cikin kowace.
Wasu 'yan shari'a da suka halarci lecture da aka gudanar sun gamsu da aikin da za a yi da wannan kuduri, in ji su.
Mu sai mu ce alhamdulillah 'yan shari'a da aka hudo wannan kuduri da zai ba mu dama mu tafi inda labaru yake. Ma'aikatu ne na gwamnati, ma'aikatu ne masu zaman kansu, mu nemo mu wallafa ma al'umma. Kuma a cikin jawabin shi ya tabbatar da cewa su kansu ma'aikatan na gwamnati za su tabbatar musu da wannan kuduri ya ba mu 'yan shari'a su yi aiki. Kenan wannan wata kafa ce aka ba mu ta incin neman labaru duk inda yake mu wallafa ma al'umma.
Kuma mu nan jihar da magarama dauka jiha ce inda mutane suke jin labaru da kuma yanda kafofin watsa labarai suke aikin nasu. Amma irin wani abu ya kamata a ce akwai labarai da wanda mutane ba su bada. Misali a fuskar gwamnati, abin da ya shahi bara kwangila da abin da ya shahi a babban matsala yau, abin da ya shahi a kurirar wanda ake ce ma wannan wadda burtali da abubuwa da yau. Amma mutane su sun abin da suka ga dama. A lokacin akwai service na verification da NOC. Dole ne wannan sai an yi shi, da kamata a ce mutane sun bari kokari a bisa irin wannan abu.
Wasu kungiyoyin haro hula menene fatansu game da wannan kuduri? Ga dai Sadat Iliya dan malam na kungiyar haro hula a nan da magaran.
Wannan lecture da suka yi na wallafa dokoki da suka shahi bincike na labaru ya kamata su kara shi wajen hukumomi. Ya zamanto su ma daga wajen hukumomi sun samu irin fahimtar da muka samu bisa kan wannan dokai.
Sai dai ita wannan doka ba kowa ne ya santa ba, kama daga al'umma, wakilan gwamnati da ma wasu 'yan jaridar. Ko me yasa haka?
Mun yi la'akari da cewa ba a santa ba sosai. Tun shekara biyar da aka ɗauki wannan dokar ba a ta samu cikakken wallafawa ba. Shi ne yasa 'yan ƙasa ba su santa ba, 'yan jarida ma ba su santa ba, kuma waɗannan masu aiki gundumomin gwamnati ma ba su santa ba. Amma a cikin wannan zagaye da zan yi duka cikin ƙasar mu ta Niger, zan mu wallafa ta, shi zai sa kenan a santa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To muna godiya Tamar, yanzu kuma za mu karɓi wayoyinku don neman jin ra'ayinku game da maganar farko da muka faro, ta yaya kuke kallon yaƙi da Boko Haram a Najeriya, musamman bayan sabon ɓullar faifan bidiyon nan na ƙungiyar ta da ta shafi 'yan matan Chibok na Boko Haram da suka fidda.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To a kai tsaye ma bari mu wuce ga jihar Katsina nan. Wane ne a Katsina?
Aminu ne daga Funtuwa.
To Mala Aminu daga Funtuwa, me za ka ce ya kuke kallon maganar yaƙi da Boko Haram a wannan lokaci da faifan bidiyon su ya sake ɓulla game da 'yan matan Chibokwa?
Gaskiya wa'annan mutane an riga an gama da sun Allah yadda.
Me yasa ka ce haka?
sai saboda yanzu kaga duk jihohin local government da suka ansa yanzu ba ko daya hannun su ka gani in Allah da muna ganin insha Allah ka cinsu ne zo kawai.
To muna godiya Malam Aminu daga Funtuwa, Allah ya saka da alheri.
Huta.
To mun gode. Har yanzu dai muna yawwa. Har yanzu dai muna cikin Katsina din ga wani kiran daga can. Wane ne a Katsina Karo na biyu?
Na'am, Mannir Ilyasu ne garin Waziri.
To Mannir Ilyasu garin Waziri, ya kuke kallon yaki da Boko Haram da ake yi ne?
Wato mun dai abin da za mu ce game da yaki da Boko Haram shi ne sai Allah ya ja tsawon shugaba Muhammadu Buhari. Saboda muna ganin ci gaba sosai duk wannan abin da suke farfa ganda ne. Ina magana mai ke za Najeriya ya zama tsari da dukkan sauran abu. Muna fata na alkhairi ga shugaban ƙasarmu, sannan muna fata na alkhairi ga shugabannin ƙasarmu.
To mun gode. Ya, mun gode sosai Mannir, bari mu tafi jihar Neja. Wane ne a Neja?
Kana magana da Yunusa Tanko daga Bani Mbaka.
To Yunusa Tanko Bani Mbaka, to ina kenan? A Nijar ne?
Ya wannan sake fitar da faifan bidiyo da ‘yan Boko Haram suka yi, wani hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan barazana ne.
To.
Ba dan komai ba, yanzu za mu iya cewa ƙaryansu ta kare, kuma na yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari fatan alheri. Allah Ubangiji yi mai jagora waɗannan mutane a share su ga baki ɗaya a doron.
To mun gode sosai Bani Mbaka, sai kuma mu tafi Jigawa. Wane ne a Jigawa?
Yawwa, sunana Awwal ɗin.
Awwal. Hello?
Ina sarkin gando.
To muna jin ka Awwal, yawa ina jin ka yanzu.
Yawwa daga Karamo kuma suna tan karkara.
To muna jin ka, me zaka ce, me kuke kallon yaki da Boko Haram ne, musamman bayan sake bulle faifan bidiyon nan na maganar ɗan Martin Chibok?
To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me ya kamata ne girma shugaban ƙasa da Allah da Annabi a daure a ƙaro mana sojoji?
A ƙaro su ina?
Wannan shi zai a ƙaro.
A ƙara ɗaukar to na gane.
Yawwa, wannan shi ne ra'ayina aka taita. Awwal injiniya sarkin gandu Karamo kuma sultan karkar jihar Jigawa.
To mun gode Awwal, bari mu tafi jihar Neja mu sake koma. Wane ne a Neja sai? Jihar Neja, to mun rasa jihar. To kar dai a manta muna magana ne akan shin menene ra'ayinku game da ko kuma yadda kuke kallon yaki da Boko Haram da gwamnatin Najeriya take ta yi, wanda wasu suke cewa ana samun nasara, su kuma 'yan kungiyar suna cewa ba a samun nasara, har ma sun sake fidda wani sabon faifan bidiyo. To number da za a kira mu dai kar a manta 202-205-6555. To bari ga Neja, salamu alaikum.
Alaikum salam.
To wane ne Neja da yau kuna da sa'a? To muna jin ka, wane ne a Neja sake dawowa?
Gaskiya mai ta addu'a ma a sojojin mu su yi kokari.
To me sunanka dan uwa? To Amin, me sunanka?
Hassan Lafai.
Hassan Lafai, to muna mun gode sosai.
Daga Neja.
To.
To
mun gode sosai. To ga wani ha, to Niger dai an ƙara samu. Wane ne a Niger kuma?
Zahir da wankin hula daga garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim, di jihar Niger ko? To muna jin ka, ya kuke kallon yaki da Boko Haram ne da ake yi, musamman gashi sun sake fullo da wani sabon faifan bidiyo kuma?
Gaskiya ra'ayina akan Boko Haram a tsakani da Allah, tun daga sama har ƙasa mu ji tsoron Allah, mu rika biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ba haka ba, to gaskiya ganin ƙarshen Boko Haram yana da wahala gare mu.
To kana nufin dai a ji tsoron Allah, magana ka kenan. To mun gode sosai Malam Ibrahim daga Neja. Bari mu je jamhuriyar Benin. Wane ne a jamhuriyar Benin?
Kana magana da Alhaji Iyasu Muhammad daga Jega.
To Jega ko Benin?
Jega, to Benin nake yanzu, amma dai da
kai dan Jega ne, amma kana zaune yanzu daga Benin din kake kiran mu? Yawwa,
daga Benin nake kiran.
To muna jin ka, ya kuke kallon yaki da Boko Haram, musamman ga wani sabon faifan bidiyo da ya kulle a ranar?
Dama na daɗe ne ina kira, ban samu ba, shin dan gwada yau.
To ai kaga yanzu sai ka tofa mana albarkacin bakin ka, ya kuke kallon yaki da Boko Haram a yanzu? To ina ga mun rasa wannan layin da yake. To hello, wane ne a Damaturu? Ga Damaturu mun samu.
Abdullahi ne daga Damaturu.
To Abdullahi, muna jin ka.
To gaskiya game da wannan faifan bidiyon da ɗan Boko Haram suka sanar, shure-shure ne ba ta hana mutuwa.
Nisa ka ce haka?
Don gaskiya a cikin jami'an sojojin nan ya kamata a ce Babu Buhari gaskiya tsakani da Allah ya yi bincike a cikinsu.
Eh, wane irin bincike?
Don saboda gaskiya tsakani da Allah wa'annan ƴan Boko Haram ɗin ba wani abu ba ne.
Wato, ba wani abu ne kamar yaya? Kaɗan hanzarta saboda lokaci?
Ba wani barazanin da suke mana ɗin duk shirme ne abin da suke faɗa ɗin.
To, ana yaƙar su ɗin kenan yadda kuke kalla abu?
Ana ƙwarai da gaske wannan ba.
To, mun gode sosai, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? Mun gode Abdullahi. Wane ne a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin.
To, Ibrahim Alaramma daga cikin, muna jin ka.
To, gaskiyar magana yadda nake ganin yadda Shugaba Buhari yake yaƙi da wannan mutane, lalle akwai nasara a kai. Kuma ya nuna cewa ba irin waccan gwamnatin ba ne da take nuna cewa tana yaƙi da su, amma a baki ne.
Me babban misalin da zaka ba mu?
Allah ya ƙara kawo mu.
Ibrahim Alaramma, me babban misalin da zaka ba mu ɗan guda ɗaya?
Abin da shi zai kawo ci gaba ga ƙasarmu gaba ki ɗaya.
Shi ne nace wani misali zaka ɗan ba mu kaɗan? Hello? To, ina ga ma mun rasa shi shi ma. To, ya ma abinda za mu iya ɗauka kenan saboda lokaci, da fatan za a ci gaba da buga mana waya da sanda muka buɗe layi ana tofa albarkacin baki. Muna godiya sosai. To, yanzu kuma sai mu garzaya da filin wasanni, mu ji labarin wasanni amma a takaice daga Nijar.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasannin Premier League na ƙasar Ingila na wannan shekarar, inda mai riƙe da kambel Leicester ta sha kashi a hannun Hull City 2-1, Middlesbrough da Stoke City aka tashi 1-1, yayin da aka yi bin karibin damo 1-1 tsakanin Southampton da Watford. Sai Crystal Palace wadda ta sha kashi a hannun West Bromwich, yayin da kuma Burnley ta sha kashi a hannun Swansea City banza da 1, Everton da Tottenham aka yi 1-1, sai kuma Manchester City da Tallala Bay Sunderland da ci 2-1, Bournemouth ta sha kashi 1-3 gaban Manchester United, sai kuma Liverpool da tema Arsenal 4-3, Chelsea tema West Ham United 2-1. Manchester United ke kan gaba da Liverpool da Chelsea da Hull City da Manchester City da Swansea da West Ham Bromwich, dukkan su masu maki 3-3. Idan muka leka kasar Faransa kuwa, a wasannin kakar na bana da suka soma a ƙarshen makon da ya gabata, Bastia ta sha kashi 1 da banza ga hannun Paris Saint-Germain da ke riƙe da Kambens, sai kuma Monaco da Gengan da aka tashi 2-2, yayin da Bordeaux ta sha Saint-Étienne da ci 3-2, Cannes ta yi ma Lorient ci 3-2, Dijon ta sha kashi 1 da banza a hannun Nantes, sai Metz da ta yi ma Lille ci 3-2, Montpellier ta yi ma Angers 1 da banza, yayin da Nancy ta sha kashi 3 da banza a hannun Lyon, sai Nice da tema Rennes 1 da banza, Marseille da Toulouse aka tashi banza da banza. A wasannin na kakar bana da suka soma na kasar Faransa a Ligue 1, yanzu haka dai club din da ke kan gaba sun hada da Lyon da Bordeaux da Caen da Metz da Nice da Montpellier, Nantes, Paris Saint-Germain dukkan su masu maki 3-3. A wani labari maras daɗi wanda ya shafi wasannin ƙwallon ƙafa kuwa, a yau Talata din nan ne tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na duniya Joao Avalanche ɗan ƙasar Brazil ya kwanta dama. Shi dai Joao Avalanche ya jagoranci hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA tsakanin shekara ta 1974 zuwa shekara ta 1998, kuma ya rasu ne a Talata din nan a Rio de Janeiro ta ƙasar Brazil, yana da shekaru 100. Idan muka dawo ko a jamhuriyar Nijar, yanzu haka jama'a na ci gaba da tambaba da kuma neman labarin inda ƴan wasan suka shiga, ganin cewa tun soma waɗannan wasanni na Olympic na wannan shekara, har yanzu ba a je duguriyar makomar ƴan wasan na jamhuriyar ta Nijar ba, amma dai watakila a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Wani abun ban tsoro shine yadda mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kwatanta yadda kananan al'ummomi marasa ranjaye ke gudanar da addinin su a Iraki da Siriya a ƙarƙashin ikon kungiyar Daesh mara tausayi da kisan gilla. Yayin da yake wani jawabi a wani taro da aka yi a Washington kan irin barazanar da waɗannan kananan al'ummomi ke fuskanta, Mr. Blinken ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda suke rayuwa. Kodayake ya ce gangamin yaƙi da ƙungiyar ta Daesh na ƙara ƙarfi a duk faɗin duniya, hakan kuma ya taimaka wajen ƙwato wasu yankuna da ƙungiyar 'yan ta'addan ta karɓe, sannan an daƙile hanyoyin samun kuɗinsu da hanyoyin da suke ɗiban mayaƙansu daga ƙasashen waje, tare da halaka dubban shugabanninsu. Sai dai har yanzu akwai sauran jin aiki a gaba, a cewar Blinken, domin dakarun Iraki na shirin shiga wani gagarumin yaƙi da mayaƙan na Daesh domin ƙwato garin Mosul da kewaye da kuma sararin Nineveh. Mataimakin sakataren Blinken ya ƙara jaddada cewa akwai buƙatar nasarar da sojoji ke samu ta tafi kafaɗa da kafaɗa da shimfiɗa hanyoyin daidaita siyasa da tattalin arzikin ƙasar. Ya kuma lura da cewa birnin Mosul na da muhimmanci a tarihin Iraki na tsawon wasu dubbannin shekaru ga Kiristoci da Yazidawa da Turkomawa da 'yan Sunni da 'yan Shabak da Kurdawa da 'yan Shi'a, domin wannan wuri gida ne a wurinsu. Blinken ya kwatanta wannan yanki a matsayin tushen ci gaba mai ɗimbin kayayyakin tarihi, amma abu mafi mahimmanci shine wannan yanki na ɗauke da wasu al'adu da suka tattaro al'ummomi daban-daban. Ya kuma ƙara jin hankalin gwamnatin Iraki ta ga cewa ta rungumi kowa da kowa, ta yadda kowace al'umma za ta sa rai da samun makoma mai kyau a ƙasar.
All Iraqis, be they Sunni, Shia, Kurd, Christian or any other, have to be convinced.
Yace dukkanin 'yan Iraki ko 'yan Sunni ko Kurdawa ko 'yan Shia ko Kirista ko kuma mawane ne, ya zamanto sun yi imanin cewa ƙasar da suka tashi suka kare, suka marawa baya, ita ma za ta kare haƙoƙinsu tare da nuna musu adalci, kuma za su iya cimma muradunsu a matsayinsu na 'yan ƙasa, a maimakon a riƙa musu kallon wasu mambobin wani yanki ko al'ummar da ta fuskanci koma baya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To, kafin mu karkare, bari mu koma ga Baba Yakubu Makeri ya ba mu labarai amma a takaice.
A yau Talata, Rasha ta ce jiragen yaƙin ta sun tashi daga wani sansanin jirage da ke kasar Iran don kai farmaki akan mayaƙan ƙungiyar ISIS a Siriya. Ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce jiragen ta mai tafiya na dogon zango nau'in TU-22M3 da ta SU-34 dukkaninsu sun fara sakin bamabamai tun daga sansanin jiragen yaƙi na Hamadan da ke tazaran kilomita 280 ta kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Tehran. Ta ce hare-haren sun taɓa ainihin babban ma'ajiyar kayan yaƙi na ISIS da kuma inda makamanta suke da kuma wurin adana mai nata da inda suke horar da mayaƙan ƙungiyar ISIS ɗin da kuma Jabhat al-Nusrat da ke birnin Aleppo da Deir ez-Zor da kuma Idlib. Rundunar ta Rasha ta daɗe tana kai irin waɗannan hare-haren da nufin taimakawa gwamnatin Siriya ta shugaba Bashar al-Assad tun Satumban bara. Wannan Talata ce karo na farko da jiragen Rasha suka soma faɗaɗa hare-haren nasu zuwa wata ƙasa na ƙetare.
To, da takaitattun labaran shirin na dare, kammala sai da duk za a ji abokan aiki, in Allah ya yarda, da wani sabon shirin. Muna taya iyayen iyalan Alhaji Yakubu Muhammad Maigwal murna auren ƴarsa da na Firdaus Muhammad da angonta Yusuf Salila KMC, wanda za a ɗaura ranar 19 ga wata, ranar Juma'a kenan na wannan watan Agusta, a masallacin Dan Fude a unguwar Sunusi da ke Kaduna ƙarfe 1 na rana. Allah Ubangiji ya albarkaci abin, ya ba da zaman lafiya. Haka a madadin shi wanda ya taya ni, Baba Yakubu Makeri, da Julie Lazarus Gresham wacce ta ya jagoranci shirin, sai injiniyanmu na yau Jonas Cummings, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC, ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.